harshen Hausa na murar Amurka ke magana daga nan gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan dare naku. Na yau Laraba 22 ga watan Janairu na shekara ta 2020. Yusuf Aliyu Harandani da Aishatu Sule muke farin cikin gabatar muku da shirin namu a wannan dare naku. Bayan bullar cutar lassa fiba a jihar Kano, koya mahukunta ke tunkarar wannan matsalar, kuna tafa da ƙarin bayani. Su kuma al'ummar jihar Damagaran a jamhuriyar Nijar sun isa barka. Ko me yasa haka? Duk za ku ji ƙarin bayani. Idan kuma mun Allah ya bamu iko, za mu bude layin wayar mu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau shine wai me kuke ganin yasa har yanzu ba iya magance matsalar ƴan ta'addan Boko Haram ba? Za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar dai kamar kullun, alamar tarawa 1-202-205-2655. Amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum barkanku da dare ga labaran duniya. A yau Laraba aka shiga rana ta uku yayin da ƴan Democrat a majalisar wakilan Amurka suka fara wata muhawarar kwanaki uku na tafka muhawara domin tabbatar da hujjojin cewa shugaba Donald Trump yayi amfani da ofishinsa ba bisa ka'ida ba don taimakawa kansa a siyasance kuma ya dace a tsige shi. Yayin gudanar da wannan muhawara da ya dau tsawon sa'o'i 13 a sanyin safiyar yau Laraba, masu shigar da karar ƴan Democrat ba su samu rinjaye ba akan ƴan Republicans masu rinjaye sa'ilin da suka kada ƙuri'ar tabbatar da hujjojinsu na cewa Trump yayi amfani da ƙarfin mulkinsa akan Ukraine ta binciki tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. Amma da tsakar ranar yau din nan ƴan Democrat din za su kadaice a cikin sa'annin farko don tsara hujjojinsu game da yadda Trump a shekarar da ta gabata ya tursasa shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya kaddamar da bincike kan Biden da kuma ƙaryata yiwuwar cewa Ukraine ta yi ƙoƙarin kawo cikas wajen gudanar da yakin zaben Trump a shekara ta 2016. Masu sa ido akan ƴancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta iya yiwuwa ƙasar Saudiya ta yi kutse cikin wayar sadarwar shugaban kamfanin nan na Amazon wanda kuma shine mai jaridar Washington Post wato Jeff Bezos a ƙoƙarinta na katsalandar a irin rahotannin da jaridar ke bayarwa kan kasashen gabas ta tsakiya. Masu sa idan sun bayyana a wani rahoto a yau Laraba cewa an samu wani gurbataccen hoto na bidiyo a shafin sana WhatsApp ɗaya daga cikin da ya kuma fito daga wayar Yarima Muhammad bin Salman da aka aika wa shi mashahurin mai kuɗin a wayarsa ta hannu. Wannan kutse da ake zargi a wayar shi Bezos din da ma wasu da dama na buƙatar Amurka da sauran masu faɗa a ji su gudanar da bincike na gaggawa, in ji wasu masu tattara bayanai na Majalisar Ɗinkin Duniya Agnes da David. A yau Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi cewa gwamnatinsa na shirin sanar da sanya takunkumi akan wasu ƙarin ƙasashe da dama, dokar da za ta hana wasu mutane daga ƙasashen shigowa Amurka. Trump ya ce, kun ga abin da ke faruwa a ƙasashen duniya, dole ne mu kiyaye ƙasarmu, abin da ya faɗa wa manema labarai kenan. Trump bai dai bayyana yawan ƙasashen ba ko sunayensu, sai dai ya ce nan ba da daɗewa ba za a fidda ƙarin bayani akan matakin jerin ƙasashen da wannan doka ka iya shafa a yanzu sun haɗa da Iran, Libya, Somalia, Syria, Yemen, Venezuela da kuma Koriya ta Arewa. Hukumar kiwon lafiya ta duniya wato WHO za ta gudanar da wani taron gaggawa a yau Laraba kan batun barkewar wata cutar coronavirus da ke kama bil'adama da tsuntsaye wadda a yanzu haka ta yi sanadiyar mutuwar mutane 9 daruruwan mutane kuma sun kamu da cutar a fadin kasar China da ke wayanta. Hukumar ta lafiya za ta yi nazari ta gani ko barkewar cutar wacce ta samu asali daga tsakiyar birnin Wuhan wani matakin gaggawa ne a fannin kiwon lafiyar kasashen duniya ko a'a. Adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ya karu zuwa 440 ciki har da ma'aikatan kiwon lafiya guda 15 kuma cutar ta bazu daga birnin Wuhan zuwa Beijing da Shanghai da lardin Guangdong har ma da Japan da Korea ta Kudu da Thailand da Taiwan da kuma Amurka da ta sanar da cewa mutum ɗaya ya kamu da cutar a jiya Talata a arewa maso yammacin jihar Washington.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bayan labaran duniyan bari mu shiga duniyar rahotanni. Zazzabin cutar lasa wadda ake kira lasa fever a turance wadda zazzabi ce ke samun asali daga cizo ko kuma daga kuma abubuwa da bera suka taba ya jihar Kano ta barke a wannan ƴan makonnin. A Kano abokin aikin mu ya samu zantawa abokin aiki na Hafiz Baballe ya samu zantawa da commissioner lafiya na jihar Kano Aminu Tsanyawa wanda ya mishi karin bayani dangane da yanda suke takalar wannan matsalar.
To kamar yadda kaji labari wannan abu kazan haka Allah shi kadara lamarinsa an samu kullar wannan cuta kamar yadda kaji labari ta lasa wanda a jiya ne aka tabbatar mutane biyu suna ɗauke da wannan cuta ta lasa kamar yadda aka sani a kai na ta da kwantar a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano wanda aka yi mata aiki daga baya kuma ta zo ta rasu. To kuma akwai likitocinmu biyu suma da Allah ya rasuwa. To bayan tsananta bincike shi ne aka tabbatar da cewa suna ɗauke da wannan cuta ta lasa. Yanzu kuma akwai ma'aikatan biyu da suke a kwance wanda suma warabe mun ɗauki jininsu mun tura domin a auna a tabbatar da cewa suna ɗauke da wannan kwaya ta lasa ko kuma ba su da ita. Amma dai suna nan a wajenmu a kwance muna kulawa da su.
To izuwa yanzu akwai iya adadin mutanen da ake ganin sun yi mu'amala da waɗanda suka rasu waɗanda ake kula da su haka?
Shi ne babban abubuwa da muke yanzu ɗin. A wajen tabbatar cewa mun bibiyi mutanen da suka yi mu'amala da su waɗannan marasa lafiya daga ƴan uwa da kuma makusanta da wannan mata da ta rasu da su kuma ma'aikatan asibitin namu kuma muna bibiya muga makusanta wanda suka yi mu'amala da su wanda a yanzu dai muna ga sama da mutane 300 da muke bibiya domin tabbatar cewa in Allah ya taimake mu ba su kamu da wannan kwaya ta lasa fever ba. So daga nan zuwa sati uku za mu ci bibiya su don tabbatar da cewa in akwai wanda muke gani akwai matsala da ni sauran ɗaukar mataki a kan shi ta ɓangaren samar da maganin da ya kamata ɗauka ta amfani da shi.
To ya zuwa yanzu duka ka faɗi cewa akwai aƙalla wajen mutane 300 da kuke sa ido. To wane mataki hukuma take ɗauka don mun daƙile yaɗuwar wannan cuta?
To alhamdulillah abu na farko shi ne faɗakarwa da muke ta ƙoƙarin mu tabbatar ana yi wa al'umma da su kansu ma'aikatan lafiya domin san me yanayin cutar take ya kamata a kare kai su mutanen da ke cikin gari da kuma su kansu ma'aikatan lafiya da za su kare kansu daga wannan cuta ɗaukar wannan cuta ta lasa. Sannan kuma abu na biyu muna ƙoƙari mu faɗakar da musamman su ma'aikatanmu na lafiya kan yadda za su kiyaye kansu da kuma yadda za su kula da su kansu marasa lafiya idan an samu wani larura.
To kwamishinan lafiya kenan na jihar Kano Dr. Aminu Tsanyawa. Daga Najeriya sai jamhuriyar Niger inda a jihar Damagaran jama'a suke ta shewa suna murna dangane da wani sabon doka da ta fito wadda za a dinga basu arzikin kasar domin su ma su taba. Tamar Abari ta hada mana wannan rahoton.
A karo na farko jiha da magaran ta fara samun kaso na rarar man fetur duk lokacin da aka fara tace man a yankin na da magaran. Kudaden dai sun tashi kimanin miliyan 856 wanda za a rarraba su a jihar ta da magaran. Mutari Usman shine shugaban majalisar mashawarta ta jihar da magaran.
Kudina shekara 2014 da saboda lokacin da wasu ba magaran kaso bisa karo. Wannan da ake tacewa zangazangar. To mu abin da muke samu kasar namu na wajen tacaccen miliki wanda ake saidawa ke ake dole biya bisa shi wanda ake ce ma UPP. Shi wannan 1856 kamar kudin cin wanda aka samu dai a shekara 2014.
Yanzu haka dai an jihar ta da magaran na ta murna a game da wannan labari. Sai dai ba nan gizo ke saka ba. Yaya kasafin zai kasance?
A kasai akwai doka wadda ta kayyade miliyan za a ci doka a kuduri wanda shugaban kasa ya kama a hannu za a ci madokiri wanda ya fi ba da kasu ne da yi. A cikin wannan kudurai an san kashi 15% zai zo ga majalisar jiha. Kashi 5% zai zai da ma'aikatan gwamnati wani ce ƙarƙashin gwamna bisa ta aikace-aikace da ake yi. Kashi 20 kenan kashi 80% shi ne yake zuwa wajen gunduma-gunduma wato mai yi da kayan raba gunduma suna ta kama abubuwan da ke kusa da matakan mai akwai wadda ta yi al'umma akwai wadda ta yi girma akwai wadda kare akwai hanyoyi da yawa wadda ya kamata a bi a rarraba kuɗin wannan.
Madam Naomi wakiliyar Rotab kungiyar da ta yi tsayin daka kan samuwar waɗannan kuɗaɗe.
To wannan mun ji daɗin dai an zubo su tun da kun sani mun yi aiki saboda garuruwa wanda ya kamata su samu kuɗin nan su same su. Amma dai ba za a tsaya ba a ce shi ke nan an samu a sai a yi aiki kuma a kare ci gaba da aiki don kowane rashin ya samu abin da ya kamata ya samu. Kuma kun san dai region da zan tun da mulka tar je kamata ta zanga samu wannan kudade.
Su ma kungiyoyin hararon hula da suka yi gwagwarmaya dan ganin an ba da magaran din hakkinta ta bakin Sadat Iliya dan Malam cewa yayi sun gamsu kuma sun ji dadi.
Duk da cewa ba mu samu ba muka yi nazarci mataki da aka dauka a matsayin mu na wanda muka sa ido muka bukaci a yi haka din kai mu ce mun ji dadi. Duk da cewa ba gaba ɗaya bane aka samu wannan abun amma da yayi zamanto cewa an samu kin kenan sai a ce ci gaba ne kuma muna fatan sauran fanni ma kamar abin da ya shahi gonakai tunda kun san da cewa gonakan nan kaf wanda pipeline da station da pompage suke ciki ba wanda aka ba komi a matsayin diya da kuma sauran inda aka yi forage inda ake ɗaukar ruwa a sora cikin shi ma nan gurin akwai masu gonakai tunda abu ne wanda yake na haƙƙi wanda doka ta ce a ba al'umma abinta.
Tamar Abari, muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger.
To a gaida Tamar Abari da wannan rahoto. Masu rari har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yau ma muna so mu ji ra'ayoyinku akan maudu'inmu na yau. Wai me kuke ganin yasa har ya zuwa yanzu ba iya magance matsalar 'yan ta'adda na Boko Haram ba?
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To mun samu kiran mu na farko daga jihar Nasarawa. Wake magana? Wake magana daga Nasarawa?
Sabawa ne mai agogo ne na gidata Nasarawa State Karo Local Government.
Wake nan?
Sabawa mai agogo na gidata Karo Local Government.
To Babawa muna jinka.
Wato hakikanin gaskiya kamar yadda ni na fahimci wannan abu wato ba rashin haɗin kansu ne ba. Saboda a yau an san inda suke fitowa. To yana da kyau a ce lokacin da suka fara nan a ce an haɗu an sai musu fari na kama an kuma kama su. to ni ina tunanin cewa waye wannan abu da ya wuce to amma sai ya kasance da cewa sun mayar da abu ne kamar sai hasun yau fa sabiba ka gani
sai bar mu tafi jihar Oyo wake magana Oyo
eh sunana Manika dan TDV nan karshe ni wake yale
Manika
Manuga dan
TDV okay to Manuga muna jin ka
ni abinda annan ra'ayi gaskiya ya kamata shugaban kasa ya wanga da yake kai wannan kasa ya kai wannan kasa
Manuga ba shine abinda muke magana akai ba Manuga muna magana ne akan wadanne me yasa kuke ganin har yanzu an kasa shawo kan matsalar ƴan ta'adda na Boko Haram
abin da yasa muke ganin haka nan saboda nan shugabannin mu ne ya kamata ne ko yaushe idan suna mai duguri ko shi sojojin mu suna iya kokarin su ko shi azo suna ganin manya suna jin
to mun gode Manuga bari mu koma garin gwamnati wake magana
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi Alhaji Musa muna sauraron
ka. Dakta sunana Alhaji Musa Ngaro mai radio da recorder kasuwar kawo Kano nan Najeriya.
To muna jin ka Alhaji Musa.
To na farko dai kungiyar mu ta masoya wannan gida na BOA Hausa suna taya kuma wannan shekara 41 na kasancewa da wannan sashen Hausa.
To muna godiya.
Muna murna ko muna jinjina ko muna fatan alkhairi ga ku Allah ya ƙara daukaka da muna wannan magana da yawun manjubin mu gaba ɗaya na Najeriya da kasashen waje gaba ɗaya.
To muna godiya mu ma Allah.
To alhamdulillah tambaya da kai dakta dangane da cewa me isa wannan maganar Boko Haram ba ta ƙare ba. Ai kowa ya san duk abin dan Najeriya duk wannan Najeriya ke zai amsa maka wannan saboda sakamakon su shugabannin da ya kamata a ci bangaren tsaro din nan yanzu akwai yaran soja wanda suke kirikiri idan sun tafi sai sun kai ga waɗannan mutane sai ga an ce su dawo baya to akan wani dalili to ya kamata dai gaskiya shugaban kasa Muhammadu Buhari ya duba bangaren tsaro din nan to ya kamata a duba shi kace ne muku fata alkhairi
Allah ya godiya Alhaji Musa bari mu tafi jihar Niger wake magana
Ibrahim mai wanke hula a garin Maigode a Kimba.
To Malam Ibrahim muna sauraron ka.
To masha Allah sakon mu na farko Alhaji Musa Laro ya isa ya riga ya gabatar da shi gaba ɗaya kuma muna muku fata alkhairi.
To muna godiya Malam Ibrahim.
Masha Allah lalle gaskiya muhimmin abin da ke zama gaskiya game da ainihin Boko Haram to kamar mai magana farko da ya faɗa akan nufin shugabannin mu ne.
Eh.
Domin saboda tun da aka fara ainihin Boko Haram ba ka taɓa jin ya shafi wani gwamna ko da bisa ko sanata ba iya dai daga ƙananan sojoji wanda yake ba su da wani babban matsayi a soja sai kuma talakawa
to
kuma
an Malam Ibrahim kana ganin watan dan abun bai shafa su manyan shi yasa abun har yanzu bai ƙare ba kenan
yawa magana kenan hakikanin gaskiya abin da ke faruwa kenan
To Allah ya kyauta bari mu tafi jihar Jigawa. Wa muke da shi a Jigawa?
Khalid Abdullahi Taura local government.
To Malam Khalid muna jin ka.
Yawa to ni ma ra'ayina dai shine wannan gazawar gwamnati ce kawai a cikin al'amarin nan.
Eh.
Domin kuwa ai mutanen nan an san inda suke. Ashe in wata ƙasa ce ta farmaki Najeriya kenan ba abin da za mu iya yi kenan.
To kana da kun tunda an san inda suke me za a yi musu kenan
to me za a yi musu a ratattace dajin mana yi musu gudan wuta a gama da su gaba ɗaya da komai ma da masifar da ake fama da ita ai gwara a ce har kwarin cikin dajin ma an sallame an tsantsaye su daga aiki
to Allah ya kyauta mun gode Malam Khalidu bari mu tafi jihar Kaduna kuma wake magana
to da tayi shi ba Allah ya barka da lafiya
to barka ka dai Malam Murtala
to na farko ina fara da yabawa da jinjina a tashar da take kowanne tasha na gasa a duniya da isar da sako kowanne lungu
to muna godiya
wannan cika shekara 41 da wanzuwa kuma Allah ya karo shekaru masu yawa
muna godiya
muna magana ɗaya zan ni wannan maudu'in na kawai rashin sojojin su je su samu su waɗannan mutane inda suke ne su suna jira har sai sun fito sun kawo musu hari shine kawai da yau za su yadda su ce akwa a shige cikin dajin Sabit din da suke ayyuka da kare ko su kawai shikenan idan har soja zai tashi daga arewa lokacin da afura ya je sun kurin da bai sani ba ya je ya ke ci nasara menene nan wanda suna ne ba a sani ba a nan dajin su saki to su ga ciki su je tasu jira sai sun kawo musu hari da an gama cincin da fatan za ta yi lafiya
to mun gode malam Murtala bari mu tafi Baucin Yakubu wake magana Malam na Bauchi
Madaki a jihar Bauchi
wake magana
Ayuba Garba Imam daga kasin Madaki a jihar Bauchi
to Malam Ayuba muna jinka
Alhamdulillah kafin ce komai zan muku fata alkhairi na cika shekaru 41 balle muna tare da ku kuma Allah ya taimake ku
to muna godiya Malam Ayuba
yau bayan haka kuma lallai shugaban kasar Najeriya da duk abinda wanda ya shafa sojojin ne sun kasa muna da dimbin matasa a kasar nan wanda suka gama makaranta suna da bukata ɗebe su aikin soja a ƙara yawan su lallai sojoji a Najeriya nan sun yi kadan in aka ƙara su kuma a ba su kayan aiki masu muhimmanci sannan duk wani taimakon da ya kamata a yi majami'an tsaro a yi nagode mai magana
to Malam Ayuba
Ayuba Garba Imam
Malam Ayuba
cikin Madaki a jihar Bauchi
to Malam Ayuba layin kaya sanke to bari mu koma jihar Adamawa ke magana shi kuma Adamawa
sunana Umar Aliyu mai naso daga Gumbi Adama
to Malam Umar muna jinka
gaskiya akwai sakaci ne na shi ainihin shugaban kasa don ya kamata waɗannan jami'an manyan jami'an tsaron nan ya kamata a canja su gaba daya
to kana ganin idan aka kai a ganin ka idan aka canza su za a kawo ƙarshen Boko Haram kenan
to ai shi harkan tsaro kowa yana zuwa ne yazo yayi iya kokarin sa ya tafi to amma in har ka bar mutum a wuri ya jima to wani abu ne fa zai iya yazo ya biyo baya
to kana
nan sun san duk halin da ake ciki ba wai ba su sani ba amma sun gagara daukar mataki har rayukan mutane kawai ake ta kashe a kullum
to mun gode Malam Umar bari mu koma jihar Edo wake magana
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wake magana
Yahaya Abdullahi Shiroman Sarkin Makafi daga Benin City jihar Edo Najeriya
to Malam Yahaya muna jinka
to mun dai addu'a dai zamu yi wa sojojin mu ubangiji Allah ya kara musu kwarin gwiwa su samu su kawo karshen wannan yaki dai da mu kowa kullum muna addu'a ubangiji Allah ya kawo mana karshen wannan lamari
to amma ba
ne da ya damu kowa da kowa
to ba ku ganin
su fatan alheri muna musu addu'a ubangiji Allah ya kawo karshen wannan matsala
to me kuke ganin yasa har yanzu an kasa kawo karshen matsala
to ai da abin da zan faɗa wa
to lai malai haya tsinke bari mu tafi jihar Kebbi wake magana a Kebbi
assalamu alaikum sunana dan Asaba mai fata daga Yauri
to malam dan Asaba muna jinka
ni abin da yasa naga nike ganin yasa har yanzu ba a kawo karshen wannan al'amari ba shine idan ka azama mutum ka suka fi karfinsa to ya kamata a sauke masa kayan nan sojojin Najeriya sun nuna gazawa game da wannan yaki da ake yi da Boko Haram kuma maimakon a canza su shi shugaban kasa ya kafe ba yau ba masana harkan tsaro sun yi kira da shugaban kasa cewa waɗannan ya kamata a ce su tafi
to kai kana nufin
dan
azaba kai kana nufin shugabannin manyan jami'an fannin tsaron kake magana koko su sojoji da suke bakin daga
a su dai manya mana daga ma abin ba yana hannunsu ba sun gaza maimakon a canza su a kawo waɗanda za su kawar da wannan al'amari shi shugaban kasa ya nace sai su kuma sun gaza
to mun gode to muna godiya ta musamman ga duk waɗanda suka samu dama da wanda ma ba su samu ba gobe ma rana ce sai ku samu ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
ƙungiyoyin wasanni na gida sun nuna fusatar su da kosawar su dangane da rashin adalci a gabatar musu. Ko nawa ne kungiyar nan ta sadarwa ke tusawa cikin gasan na shekara ta 2019-2020 na MTNF ECAP? A cikin makon jiya ne aka gabatar da manhaja na wasannin wannan gasa a nan Accra, amma har yanzu babu haski dangane da ko nawa ne aka tusa cikin gasar ta wannan shekara. Captain din Africa ta Kudu Aaron Makaina ya yi kira ga Bafana Bafana da ta daufansa akan kashi da tasa a bara yayin karawar samun cancantar shiga gasar cin kofin Afirka a hannun kasar Ghana, bayan an hada su da Black Stars din Ghana wacce gidan karfi ne a Afirka ta Yamma a gasar samun cancantar shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022. Bafana Bafana dai an hada su ne a rukuni na G da kasar Ghana, Zimbabwe da kuma Ethiopia a wannan karawa na samun cancantar shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 a ranar Talata. Haka kuma mai koyar da Bafana Bafana wasa Molefe Nseko yayi wa kasar Ghana hannunta mai sanda da cewar kungiyar nasa ta shirya tsaf-tsaf don wannan wasa na samun cancantar shiga gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2022. Klabun din Inter Allies na Premier League din kasar Ghana ta nada Lemne Henrik Peters a matsayin daraktar fasaha na ɗan wasan farko na klabun, kuma babban kociya na ainihin klabun matasa da ake cewa Cedar Stars Academy. Shi wannan na kociya wanda ke rike da lasensin UEFA Pro License ya fito ne daga kasar Denmark, kuma wannan zai kasance farkon yayin da zai yi kociya a wajen kasarsa. Shugaban na wato club nan da ake cewa na Nafia Kobi Ampem Ladies FC Valencia Sare ta yi kira ga mata dake a cikin gwamnatin Ghana da sauran kungiyoyin kasa da su kai agaji ga club din mata na kasar. Tace wasan kwallon kafa na mata a cikin kasar dai baya samun taimako yadda za a gina wasai yayin tashin da ake bukata. Dalili kenan da yasa take kira mata su hada karfi da karfi domin bunkasa wasannin kwallon kafar na mata. Ta nuna cewar wasan kwallon kafar na mata ya dawo bayan shekaru biyu da zuwa hutu. To amma abin takeici akwai bukatan samun tallafi injita. Da wannan labari muka iso karshen labarin wasannin na yau. Ridwanan Lamuk tara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
Sa gaida Ridwan Allah da wannan labarai. Yanzu kuma kamu mai salama da ku, sai mun kawo muku labaran duniya a takaice.
To a takaicen Dr. Ayau Laraba, aka shiga rana ta uku yayin da 'yan Democrat a Majalisar Wakilan Amurka suka fara kwanaki uku na tafka muhawara domin tabbatar da hujjojin cewa shugaba Donald Trump ya yi amfani da kujerarsa ba bisa ka'ida ba don taimakawa kansa a siyasance, kuma ya dace a tsige shi. Yayin gudanar da muhawarar da ya dau tsawon sa'o'i 13 a sanyin safiyar yau Laraba, masu shigar da karar 'yan Democrat ba su sami rinjaye ba akan 'yan Republicans masu rinjaye, sa'ilin da suka kada kuri'ar tabbatar da hujjojinsu cewa Trump ya yi amfani da karfin kujerarsa akan Ukraine. Ta binciki tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden. Masu sa ido akan yancin dan adam na Majalisar Dinkin Duniya sun ce ta iya yiwuwa kasar Saudiya ta yi kutse cikin wayar sadarwar shugaban kamfanin Amazon, wanda kuma shine mai jaridar Washington Post, wato Jeff Bezos, a kokarinta na katsalandan a irin rahotannin da jaridar ke bayarwa akan kasashen gabas ta tsakiya.
To ma sauraro, da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Aishatu Sule da ta taya ni gabatarwa, sai wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Tony. ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Assalamu alaikum.